Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 24 ga watan Agustan shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Sarfil Hashim Gumel muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta tun bayan kalaman da sabon ministan Abuja in yusa mulke yayi kan matakan da zai dauka wadanda ya kira na farfado da martabar birnin na Abuja ciki har da barazanar rushe gidajen da aka gina ba bisa ka'ida ba.
Woko nan gurin shine ciyar da iyalanmu da ƴaƴanmu da matanmu da sauran ƴan uwanmu tun da bayin da muka dangana in ba sai anan gurin ba.
Sannan za mu leka Kamaru domin jin yadda ambaliyar ruwa ta yi sanadin mutuwar wasu mutane a yankin Indondere.
Ba karan wata kai ba, mutane da yawa sun rasa dukiyansu, sun rasa abu dai da yawa. Ai ya kai da ma waɗansu kan ma kasuwancinsu ya fadi.
Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Zainab Babaji za ta gabatar mana kan rikicin siyasar jamhuriyar Nijar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Yau Alhamis da mai'an agajin gaggawa a Najeriya sun ce ana ci gaba da aikin ceto bayan da wani gini ya ruguje a Abuja ya kashe akalla mutane biyu. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta birnin tarayya Abuja ta ce ma'aikatan ceto sun ceto mutane 37. Sanarwar da hukumar ta fitar ta ce masu aikin ceto sun yi amfani da na'urori domin gano da tono waɗanda suka rage. Sanarwar ta ce ginin mai hawa biyu da ya haɗa da gidaje da wurin kasuwanci ya ruguje da yammacin ranar Laraba. Yau Alhamis tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump na kan hanyarsa ta zuwa birnin Atlanta na jihar Georgia domin miƙa wuya kan zargin da ake masa na zagon ƙasa da hada baki da ke alaka da ƙoƙarin da yi na samun nasara a zaben 2020 a kudancin kasar. Bayan da ya tashi daga wurin shakatawarsa na golf a New Jersey, Trump zai garzaya kurkukun karamar hukumar Fulton a Atlanta, inda za a kama shi a karo na hudu da ba a taɓa yin irinsa ba a cikin watanni biyar da suka wuce. Bayan an dauki tambarin yatsansa tare da daukar hotonsa, ana sa ran za a sake shi bisa jijjigin beli kan $200,000, wanda lauyoyinsa suka amince a farkon wannan makon tare da mai gabatar da kara na gundumar Fulton, Fani Willis. Babu wani shugaban Amurka da ya gabata da aka tume shi da aikata laifuka, amma a yanzu Trump na fuskantar tuhume-tuhume 91 a cikin shari'o'i hudu da ake zarginsa da aikatawa kafin da lokacin da kuma bayan wa'adin mulkinsa da ya kare a farkon shekarar 2021. Yana fuskantar tuhume-tuhume 13 a jihar Georgia. Ofishin mai gabatar da kara a Iran ya tuhumi wani dan jarida a birnin Tehran da buga hotunan da suka nuna mata na rawa ba tare da san hijabi ba. Jabad Hydrian ya bayyana akan shafinsa na X, wanda aka fi sani da Twitter, cewa masu gabatar da kara a Tehran sun gayyace shi kuma sun tuhume shi da yaɗa labaran batsa ta hanyar buga hotuna da ke nuna raye-raye da baje kolin bikin al'adu na Lidoma. Bikin Lidoma, bikin da aka saba gudanarwa a watan Agusta na mutanen Lur na Iran, ya gudana ɗakin taro na husumiyar Milad, husumiya mafi tsayi a Iran. Tun bayan zanga-zanga da aka yi a faɗin ƙasar a shekarar ta gabata, bayan mutuwar matashiya 'yar ƙasar Iran mai shekaru 22 a lokacin da ake hannun 'yan sanda, hukumomin shari'a ƙasar ke takurawa 'yan jaridar da suka bayar da rahoto kan zanga-zangar ta kowace fuska. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A karo na biyu, Koriya ta Arewa ta gaza sanya tauraron ɗan adam na leƙen asiri a sararin samaniya, amma ta alƙawarin sake gwadawa a wani yunkuri na uku cikin ƙasar watanni 6. Pyongyang ta loda tare da harba tauraron ɗan adam na leƙen asiri na Maligon 1 a kan sabuwar roka mai ɗaukar kaya ta Chiloma 1 a filin harba tauraron ɗan adam na Sohae. Wata kafa yaɗa labarai ta ƙasar ta ce kimanin sau'i biyu da harba rokar kafin karfe 4 na safe a wurin ƙasar ranar Alhamis. Matakin farko da na biyu na harba rokar sun kasance babu wata matsala, amma an gaza harbawa saboda kuskuren tsara lalata jirgin a lokacin mataki na uku, inji ma'aikatar labarai ta gwamnati ke CNA a cikin rahotonta na Turanci. Tsarin lalata jirgin na gaggawa na nufin tsarin kashe jirgin da aka gina cikin roka don tarwa a kansa idan an shiga wani hali, inji manazarta. shugaban kasar Taiwan Tsai Ing-wen ta faɗi jiya Laraba cewa matsayin gwamnatin kasar kan wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin tekun Taiwan yana nan daram-dam yayin da tsibirin ke bikin cika shekaru 65 da fara rikicin mashigin Taiwan na biyu. Rikicin da shine karo na ƙarshe da sojojin Taiwan da na China suka shiga wani babban fada gaba da gaba. Shugaba Tsai ta ƙara cewa don haka dole ne mu ci gaba da aiwatar da sauye-sauyen tsaron ƙasa da inganta dogaro da kai da kuma ci gaba da inganta ƙarfin yaƙi da juriya na tsaron ƙasa. Da ƙarshe mai bayar shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan ya rage tsammanin da ake yi na daidaita yarjejeniyar Saudiya da Isra'ila da Washington ke aiki a kai. Yana mai watsi rahotannin da ke nuna cewa ana dab da cimma buri. Har yanzu akwai hanyoyin da za a bi don yin zama dangane da duk abubuwan da suka shafi tattaunawar, inji Sullivan yayin wani jawabi ga manema labarai a ranar Talata. Cikin watannin da suka gabata, Sullivan da mataimakansa sun fara tattaunawa daban-daban da Saudiya da Isra'ila domin kafa tubalin kulle yarjejeniya. Aminci tsakanin kasashen biyu zai zama babban al'amari kuma zai amfanar da Amurka a hanya mai muhimmanci, inji Sullivan. Yana mai nuna manufa mafi kwanciyar hankali a gabas ta tsakiya, inda kasashe za su yi haɗin gwiwa kan komai daga tattalin arziki zuwa fasaha da tsaron yankin. Ya yi cewa komai kan yiwuwar ganawar da shugaba Joe Biden zai yi da yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman a gefen taron kasashen G20 da za a yi a New Delhi a wata mai zuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya masu kananan sana'o'i sun buƙaci da a samu musu da matsuguni idan har za a kore su daga cikin birnin Abuja. Wannan kiran na zuwa ne bayan kalaman da ministan babban birnin tarayyar na Abuja in yasa muke jim kaɗan bayan karɓar rantsuwar kama aiki, inda ya ce zai mai da birnin kan taswirarsa ta asali. Daga Abuja wakilinmu Halima Abdur'uf ta ƙaiko mana da wannan rahoto.
Tun bayan da aka mayar da Abuja babban birnin tarayyar Najeriya a shekarar 1991 daga tsohon babban birnin kasar wato Lagos ne aka fara ganin shigowar al'umma daga sassan kasar daban-daban don aiki, kasuwanci, cinikayya, mu'amalar yau da kullun da dai sauransu, baya ga cuɗanya da 'yan asalin birnin waɗanda ke zaune a ciki tun lokacin kaka da kakanni. A wancan lokacin a cikin aikin bunƙasa sabon babban birnin kasar an tsara babban taswira a cikin shekarar 1979 kuma aka fara da ayyukan ci gaba. Sai dai tun bayan lokacin ne yawan al'umar Abuja na ta ci gaba da karuwa bisa yawan karuwar al'umar kasar baki daya, kuma ana hasashen cewa za su kai miliyan 11 nan da shekarar 2035. To sai dai masana sun ce daga bisani mahukunta masu gudanar da babban birnin da suka biyo baya sun katse ci gaba da amfani da taswirar asali na birnin, lamarin da ake ganin shi ya jefa talakawa mazauna birnin komawa wajen gari da kansu, kuma hakan ya haifar da ƙauyuka mara tsari a kewaye da birnin. Za a iya cewa farfado da batun komawa kan asalin tsarin taswirar birnin tarayya Abuja da sabon minista in ya samu yake yayi ya bar baya da kura, kamar yadda za ku ji daga bakin wasu masu ƙananan sana'o'i da ke fitowa daga wajen gari suna zuwa gashin masara, sayar da kati, tukin keke na fef da dai sauransu, inda wasu suka buƙaci a samar musu da mafita idan za a tara su daga cikin gari.
Sunana Sagir Inusa. Zamu nima na ji akan labarin haka zai yi hora da masu tallakan titi. Muku nan gurin shine ciyar da iyalanmu da 'ya'yanmu da matanmu da sauran 'yan uwanmu, tunda ba inda muka dangana in ba sai a nan gurin ba, da muke samu muke ci muke sha. In ku an kore mu akwai inda za a ɗauki mataki, inda za a samu mu riƙa samu muna ci, ko kuma ya za a yi da mu. Mutum yanzu a kalla mara rayuwar nan da muke, in kai sata ce ka yi sata, kuma an kama ce za a yi makisa. To ba ka da yadda za ka yi, ya za ka yi, ka zuba ido yunwa ta gashe ka, ya za ka yi rayuwar nan.
Sunana Buba Gwanza. Shi wannan sabon ministan Abuja tun farko mun riga mun sani, tun kafin ya zo da hanci shi ne city minister, dama abinda muna tsammani za mu samu daga gare shi kenan. Wannan abun din ba daidai ba, so muna kiran gwamnati ya kamata a ba shi shawarwari, a gaya mishi ga abubuwan da ya dace, ya kamata a yi la'akari da al'adarmu da kuma yanayin yadda muna rayuwa nan.
Kazalika jigajigan 'yan siyasa masu faɗa aji, lauyoyi da dai sauransu sun yi ta jan hankalin buke da ya bi abubuwa sannu a hankali kan abin da suke kallo, kamar barazanar yin rusau a birnin Abuja bayan an rantsar da shi a ranar Litinin 21 ga watan Agustan nan. Buke dai ya sha alwashin tsaftace ke birnin Abuja da kuma rushe duk gine-ginen da ke ba bisa ka'ida aka yi su ba ko na waye kuwa baya ga battun hana yawo da dabbobi barkatai horar masu kananan sana'o'i kan titina da dai sauransu kwararre a fannin tsara birane kuma dan asalin yankin Abaji na birnin tarayya Abuja TPL Abubakar Sadiq Ahmad ya ce
wato jawabin marabcin da shi sabon ministan yayi na san tabobin abin da zai kawo dokoki da ya shafi rusau na yadda babu yakin tsari ba wata sabuwar aba bace amma abu ne wanda ta zo da gargadi mai zafi saboda da dokar ban mulkin sai dan tunatar da mutane abin da ya dade ne akan tsarin birane da gauka wanda in har baka da takaddu na approval na zanen da aka baka na gina dole wannan ya saba wa dokan tsara birane da gauka wanda kuma dama yadda ake hukuntar da shi shine aiwatar da wannan amma da abin da mutane suke gani shine hadda takaddun da aka bayarwa yadda mutane suka yi su gina kuma suka yi sun sa dogon buri akan su su ma wayannan ababe ne wanda dama akwai doka wanda tace haka baka fili kuma akwai hanyoyi wato infrastructure kuma ba a gina ba in ya kai wani lokaci a datsa to bayan wayannan duka zaka ga ni kasance da tsada da matsatsin da ake ciki zaka ga mutane sun doki abin da zafi amma ba sabuwar abu bane
idan ana iya tunawa birnin Abuja dai ya samu nisoci kamar su Mobolaji Ajose Adeogo a shekarar 1976 zuwa 1979 John Jatow daga shekarar 1979 zuwa 1982 har zuwa kan Malam Nasir Rafa'i a shekarar 2003 zuwa 2007 wanda masana ke kallon yayi aiki tukuru wajen sauya fasalin birnin zuwa daya daga cikin manyan birane a nahiyar Afrika Lima Abdurrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya
To idan muka koma kasar Kamaru wata ambaliyar ruwa da aka yi cikin makon nan a garin Ingaundare ta janyo asarar rayuka da dukiyoyi da dama lamarin da kiyasi ya nuna ya gurgunta harkokin kasuwancin al'ummar yankin ga wakilinmu Muhammad Rabiu Damba dauke da karin bayani
ruwan sama kaman da bakin ƙwarya a wannan mako yayin sanadiyar mutuwan yara biyu da wani dottijo gidaje sun ruguje masu shaguna sun yi fatara biyo bayan annobar da ta kwashe duk wani abu da ya talauta jama'a Isma'ila Kobo gani yake cewa
sabili da an yi asaran dukiyoyi da yawa a wannan yanayi lai dai sha'ani na ruwa dai da ake ciki a cikin wannan gari namu dai ya fi karfi ya fi ci magana sabili da an yi asaran dukiyoyi da yawa a wannan yanayi wannan ruwa da aka yi na kwanaki can shashin kasuwan Bantai ta kori ta bayan anguwan Hausa nan ba asaran wasa kai ba mutane da yawa sun rasa dukiyansu sun rasa abu dai da yawa har ya kai da ma waɗansu kan ma kasuwancin su ya fadi
gine-gine a wurare masu daskarewa akan ruguzan wurare ko gefen koguna na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haifar da mutuwan iyali amma duk da haka karamar hukuma na iya bakin kokarinta don bai ma al'umma kula da ya dace Muniru Muhammadu kansala yace
farko abin da zamu fara da shi a yi ma iyaye gargadi saboda idan ruwa ya taso ko kuma hadari ya taso kowa ya rike dan shi gida kada a ringa sake yara suna bin kororo suna tafiya bakin rafi don hakan nan fasiluman ruwa zai dauke su akwai abubuwan da muke yi tunda muke nan a Merina akwai kaman ta sabon gari ɗan kori haka akwai wanda muka da taimakon Union Europe muka girgina gidaje aka kaurar da su aka mayar da su can kaman shekaran da wuce nan kuma ta nan ga rama bangaren da suke gefen bakin rafin nan an yi evaluate ko an ba shi daidai abin da zai je samu wani mahalli a wani waje ya kaure ya bar wannan wuri
sauyin yanayi yana da tasiri a yankin hasumiyar ruwan Kamaru idan aka dube yanda ruwan saman yake zuba da kuma yanda ruwan yake kaurace ma gadon shi domin malala cikin gari Alhaji Muhammadu Kabiru kansala yace
game da yanayi da ya canja alo yanayi ne ya canja to mutane kuma suna da sakaci mutum ya san lallai wajen nan wato akwai hatsari amma zai zo yayi gini a waje ruwa kuma yazo ne yawo lokaci ya mishi ta'adi ma ya nemi halaka shi ma to ya kamata mutane su shiga hankalin su kowa ya mayar da hankalin shi cikin jikin shi ya lura da yanayi inda yake idan Allah ya baka zarafi daidai da zaka yi gini nemi filin da bai da hatsari kai gini domin ka tsira tashi hankali
hukumar lafiya ta duniya tace sauyin yanayi ne ke haddasa mutuwar akalla mutane 150 a duk shekara ana sa ran cewa adadin zai ninka nan zuwa shekarar 2030 Muhammadu Rabiu Damba Muryar Amurka daga nan ga wandare cibiyar Adamawan Kamaru
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda gogo ke cewa karfe 2 na yamma saura kwata 10 saura kwata kenan a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan waka.
Tunanin mutum kamar nunsa. Ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya. Karewa lafiya tare da koshin lafiya. Kuma zauna
Babaji da rahoto na musamman.
A cikin wannan mako ne kungiyar hadin kan kasashen Afirka wato AU ta dauki matakin dakatar da kasar Niger daga kungiyar da katse duk wata hulɗa da kasar saboda dambarwar da ta samu kanta na hambar zababben shugaban kasar Muhammad Bazoum daga mulki yayin da sojoji suka dare karagar mulkin kasar ta Niger. Majalisar zaman lafiya da tsaro ta kungiyar hadin kan kasashen Afirka a sanarwar bayan taronta ta bayyana cewa ba za ta yi wata hulɗa da kasar Niger ba har sai ta koma turbar bin tsarin da doka ta zayyana. Kungiyar ta kuma baiwa sojojin da ke rike da mulkin kasar Niger kwanaki 15 su maido da hambararren shugaban kasar kan karagar mulki. To sai dai wannan ba shine karo na farko da kungiyar hadin kan kasashen Afirka ke dakatar da kasar da aka samu juyin mulki ba. Domin AU ta dakatar da kasar Mali da Guinea da Burkina Faso waɗanda aka yi musu juyin mulki kuma hakan bai hana sojoji yin mulki a kasar Niger ba. Ko menene tasirin wannan dakatarwa da kungiyar AU ta yi? Tambaya kenan da newo malam Kadaba Gobum, wani mai fashin baki kan lamura.
Dakatarwa da aka yi ma Niger, ina gani cewa AU da ECOWAS sun yi gaggawa domin idan mutanen kasan suna amince da shugabannin sojojin da suka tumbuke Bazoum, ya nuna cewa ayi mu'amara da wayannan mutane, dialogue kenan ko ayi dialogue da su, tattauna da su sojoji din. Akwai hanyar fita, akwai mafita, kuma mafitan shine dialogue ne kawai zai kawo sulhu. Kamar yadda shi envo na shi shugaban kasar Najeriya shi General Abdulsalam ya je Niger kwanakin ba na je kwana biyu ko uku da ya dawo, kuma shi da kanshi yace ya ga akwai hanya, kuma hanyar shine a tattauna da wayannan mutane. ba suspension ne damuwan solution na wannan abin nan ba tattauna za a iya magance shi ko da yake sojojin Niger sun riga sun bada cewa shekara uku ne za su dauka kafin su bada karagan mulki ma yan farin kaya but na ga the only thing that ya kamata yi shine a tattauna da su
wani irin tattaunawa kenan za a yi
dalilin da yasa AU ko ECOWAS suka suspending Niger shine cewa bai kamata soja yayi mulki a wannan kasa ba just like abin da ya faru kwanakin baya a Mali kuma Burkina Faso abin da suka yi a duka wayannan kasashe guda biyu da na uku kenan ai suspension da aka yi ma leader na Burkina Faso ko kwanan Mali bai taga kara karya ba
to bai tasiri
ba bai tasiri ba domin me suna nan akan karagan mulkin su har yanzu kuma su ne suna marawa dukin Niger baya cewa duk abin da ya faru kar ma damu da AU ko kwa ECOWAS saboda haka ina ga abin da za a yi wayannan leaders na AU da leaders na ECOWAS samuwa ne shine cewa a zanna tare da su a zanna a tattauna ga yadda za mu iya bada mulki ko wata takwas ne ko shekara daya ne ko shekara biyu ne wannan ya kamata hanyar da ya kamata yi kenan
Yayin da ake kai ruwa rana tsakanin kungiyoyin hadin kan kasashen Afirka AU da na kasashen Afirka ta yamma ECOWAS da sojojin Niger da sauran takwarorin su al'ummar kasar sun tsinci kansu cikin dabaibayi tun lokacin da aka rufe iyakan su da na makwabtan su musamman Najeriya da kuma rufe hanyoyin sararin samaniyar su da wasu kafa na shiga da fita daga kasar Muhammad Dalladi Suleiman shine jami'in tsaro na kungiyar ƴan Niger mazauna Najeriya reshen jihar Filato yace matakan da kungiyar AU ta dauka na dakatar da Niger a harkokinta zai ƙara sa al'ummar kasar cikin ƙarin matsin rayuwa ne
gaskiya da ECO da tare a Afirka kuma kawo su duba ba sojoji ba idan mu talaka ake mulki dan mu da ake demokarasiya ya kamata a duba wahalar kuma da zamu tunduma shi tunda ni na san wannan sojoji in za a shekara a hakan su ba za su samu damuwa ba mun ne ya ta kare a kanmu wannan a fahimta na ke sai a duba in dan talaka ake da mutarafin to a duba wannan matakan duk hanyar da za su bi da sojojin nan su bi amma maganar takurawa da zai kai ga talakawa gaskiya ba damuwa yake da mutarafiya ba ba mu goyi bayan karfan mulki ba saboda bazin gaba ne wanda yake da adalci ba kuma mutumin da zai goyi bayan juyin mulki wanda ya san me yake yi to amma damuwar da aka yi juyin mulkin nan mu musulmai ne kuma Allah yana karɓar mulki ga wanda ya so ba wanda ya so dole a yi haƙuri a takura shi ya sauka in zaɓe za a yi maya za a yi a takura shi amma maganar takuntumi wannan ba ta ƙaru a kan kuwa sai a kan talaka duk masifan da ya taso a kan mu talaka take faruwa su ne nasu abinda nake nufi kenan a duba wahalar da mu in da mu ake siyasa ba dan manya ba ba dan wa'anda a'a dan talaka ne to sai a duba wannan wahalar da muke sha da muka tsinci kan ma ciki kuma sanadin wani sai su dau matakin duk da kaga za su iya kan shi amma ba wannan mataka ya kamata yake dauka ba kan shi bane shi na ruwan shi
zuwa yanzu dai su wayannan sojoji sun ce za su zauna har sai bayan shekaru uku kafin su mika wannan mulki kana ga kaman idan aka ci gaba da haka ta yaya zai ƙara shafan talakawa
wannan magana ta ƴan matan amarya ba zai yi a ce mai shan giya daban mai sangaki daban ba shekara uku ba kwana uku ba ne a yanzu ma wata daya mu ne irin watsin da wahalar da ake sha ya faki balle a cikin shekara uku yana da kyau su kansu in sun yi jin mulkin nan dan talaka Niger ne ko kuma dan wayansu abubuwa na cigaban Niger da sai su duba kuma menene makoman talaka Niger a yanzu wannan shi ne magana maganar shekara uku ba ta taso ba ni a fahimta na sai duk karamin lokaci a yi zaɓe wanda Allah ya ba ya hau a fahimta na kenan
Ga Mr. Marcus Bonnet, ɗan Najeriya mazaunin jihar California a ƙasar Amurka mai sharhi kan lamura kuwa. Har yanzu ƙasashen yammacin duniya suna so su ci gaba da maida ƴan nahiyar Afirka bayi ta yadda suke tatsan mallakar da nahiyar ke da shi.
abinda su turawan suke mana har yanzu mu an cire mana sarkan bayi a hannu da wuya aka sa mana shi a cikin tunanin mu har yanzu in mun dubi abubuwan da su kasashen turawa suna mana abubuwa ne wanda suna so su ci gaba da rike mu abinda muke da shi malakan mu su suna so su ne su rinka faɗa mana abinda za mu yi da dai malakan mu kuma su ne sun fi cin morewa abinda muke da shi amma in kin dubi wannan juyin mulki na Nijar a tunanina ai su suna so su yantar da yan Nijar ne daga wannan sarkan bayin nan wanda yake a cikin tunanin yan Afrika kuma ina goyon bayansa in kin dubi democracy wadda take a Nijar democracy nan bata haifar masu da abin alheri ba saboda indai ana ce koma baya ne kasashe wanda suke cikin koma baya Nijar tana daya a cikin kasashen Afrika a duniya wanda suke suna koma baya suna da gold suna da abin da ake sarrafa wutan lantarki kuma wannan wutan lantarki suna da shi fiye da kowace kasa kuma su France ai su daga wannan abu ne suke suna roni din wutan su amma ki dubi Niger su France suna cikin wutan lantarki Niger tana cikin duhu kuma wutan su ai da kashi 75% din wutan Niger take badawa ana wato na ne ina ji abin da ya haifar da juye wannan mulki abinci ne daga kasashen waje ake shigo da shi
Manazarta na ganin zaman sulhu tsakanin bangarorin zai samar da mafita maimakon yakin baka ko na karfin soji Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to masu sauraro da fatan za a yi mana afuwa ba za mu samu daman kawo muku labaran wasanni ba amma ga labaran duniya takeice
Yau Alhamis jami'an agajin gaggawa a Najeriya sun ce ana ci gaba da aikin ceto bayan da wani gini ya ruguje a Abuja ya kashe akalla mutane biyu. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta birnin tarayya Abuja ta ce ma'aikatan ceto sun ceto mutane 37. Sanarwar da hukumar ta fitar ta ce masu aikin ceto sun yi amfani da na'urori domin gano da tono waɗanda suka rage. Sanarwar ta ce ginin mai hawa biyu da ya hada da gidaje da wurin kasuwanci ya ruguje da yammacin ranar Laraba. Yau Alhamis tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump na kan hanyarsa ta zuwa birnin Atlanta na jihar Georgia domin miƙa wuya kan zargin da ake masa na zagon ƙasa da hada baki da ke alaƙa da ƙoƙarin da yi na samun nasara a zaben 2020 a kudancin kasar. Bayan da ya tashi daga wurin shakatawarsa na golf a New Jersey, Trump zai garzaya kurkukun ƙaramar hukumar Fulton a Atlanta. Inda za a kama shi a karo na hudu da ba a taba yin irinsa ba a cikin watanni biyar da suka wuce. Ofishin mai gabatar da kara a Iran ya tuhumi wani dan jarida a birnin Tehran da buga hotunan da suka nuna mata na rawa ba tare da sanya hijabi ba. Jabad Hydrian ya bayyana akan shafinsa na X wanda aka fi sani da Twitter cewa masu gabatar da kara a Tehran sun gayyace shi kuma sun tuhume shi da yaɗa labaran batsa ta hanyar buga hotuna da ke nuna raye-raye. Da baje kolin bikin al'adu na Lidoma. Bikin Lidoma bikin da aka saba gudanarwa a watan Agusta na mutanen Lur na Iran. A karo na biyu Koriya ta Arewa ta gaza sanya tauraron dan adam na leken asiri a sararin samaniya amma ta alƙawarin sake gwadawa a wani yunkuri na uku cikin kasar watanni shida. Pyongyang ta loda tare da harba tauraron dan adam na leken asiri na Maligon 1. Akan sabuwar roka mai daukar kaya ta Chiloma 1 a filin harba tauraron dan adam na Sohoe.
To masu sauraro duka abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 5 na safe kenan agogon Ghana inda za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kar ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kazalika muna nan a shafin Twitter, Instagram da Facebook da ma YouTube. Yanzu a madadin desk da ya haɗa mana shirin sai injiniyar mu Kila Williams da kuma Sarfila Hashim Gumel. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na safe gobe idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.